Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tsile muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 13 ga watan Afrilun shekarar 2020. Abubuwa abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya.
A jiya Lahadi, wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci yayi gargadi akan abin da ya kira babbar kasadar yuwar dada yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullum. An sallami Prime Minister Britania Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shi'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo. Bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya, China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take ɗaukar 'yan Afirka a birnin Gwangju da ke kudancin ƙasar, biyo bayan zargin da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar coronavirus.
Kan labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da umarnin zama a gida domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a Najeriya, ko a wani irin hali mabiya addinin Krista suka yi bukukuwan Easter?
Domin ko a churches namu sun nuna mana cewa irin wannan yanayin da muka samu kanmu, duk wanda yake da bukata ya gaya musu. Churches mu ta taimaka sosai.
To ana samun ƙarin haske dangane da wasu hotunan bidiyo da suka raɗe shafukan sada zumunta, wadanda suka nuna ana cin zarafin 'yan Najeriya a ƙasar China.
Wasu 'yan Afirka sun yi ba da haɗin kan abin da gwamnatin China take so ta yi, ta ga cewa ta tattare su waye suke da wannan cutar, waye ba shi da ita domin su magance ta kamar yadda suka magance ta ga 'yan ƙasar su.
Sannan za mu leƙa jamhuriyar Niger domin jin ƙarin matakin da hukumomin ƙasar ke ɗauka don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Baya ga haka, Sarki Hashim Gumel zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
A jiya Lahadi, wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci yayi gargadi akan abin da ya kira babbar kasadar yuwar dada yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullum ran 1 ga watan Mayu, kamar yadda shugaba Donald Trump yake kokarin yi. Fauci, wanda ya fada wa gidan talabijin na CNN cewa sake farfado da hada-hadar kasuwancin Amurka ba zai yiwu ba nan take, yayin da umarnin gwamnati na bayar da tazara tsakanin jama'a don kare kai ke kawo ƙarshe ranar 30 ga watan Mayu, yana sa ran akalla ta wasu hanyoyi ƙasar ka iya komawa gudanar da ayyukan yau da kullum a watan gobe. To amma ya ce hakan zai danganta ne ga yanayin kowane wuri a ƙasar. An sallami Prime Minister Britania Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shi'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo. To amma ba zai koma bakin aiki nan take ba, a cewar wata sanarwa daga ofishin Prime Minister. Sanarwar ta ƙara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa da ke wajen gari. Johnson ya kwanta asibitin St. Thomas ne da ke London na tsawon mako guda, bayan kwana 10 da gano cewa ya kamu da cutar ta coronavirus. Bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya, China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take ɗaukar 'yan Afirka a birnin Gwangju da ke kudancin ƙasar, biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona. Tana mai cewa ta yi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci. 'Yan Afirka da ke wannan birni, wanda cibiyar masana'antu ne wanda yake ɗauke da mutum miliyan 15, sun faɗi cewa ana musu mummunan zato, ana fitar da su daga gidajen haya ƙarfi da yaji, ana killace su ba bisa ƙa'ida ba, kuma akan turske su, ana musu gwajin cutar coronavirus, musamman tun bayan da ƙasar China ta tashi haikan wajen hana shigowa da cutuka daga waje. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta nuna ɓacin ranta ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda ta yi kira ga Beijing ta gyara kurakuranta. Kanata bangaren kasar Amurka ta soki wannan hali wanda ta kira na kyamar baki da hukumomin China ke nuna wa 'yan Afirka.
A gaida Aishatu za kuma ta sake dawowa da karashin labaran nan gaba kadan. Yayin da ake ci gaba da bukukuwan Easter a sassan duniya, a wasu yankunan Najeriya mabiya addinin Krista na bukukuwan ne a wani yanayi na zaman gida, bayan da hukumomi suka saka dokar hana fita domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Daga rusga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Easter lokaci ne da mabiya addinin Krista ke tunawa da mutuwa da tashin Isa Almasihu yadda suka yi imani. A bana miliyoyin mabiya addinin Krista sun gudanar da sujada da addu'o'insu a cikin gidajensu sabanin zuwa majami'u da ake yi saboda takaita yaduwar cutar coronavirus. Duk da shike batun killace kai saboda datse yaduwar cutar coronavirus ya dakatar da ziyara da sauran hidimomi da masu bin Yesu Almasihu ke yi. Wasu da na tauna da su sun shaida mun cewa bai zame musu da damuwa ba saboda sun gudanar da sujada inda suka samu kansu.
Uwar gida Tabitha Kamji, wannan lokacin ne muna tuna da mutuwa da tashiwan Yesu Kristi mai cetonmu wanda ya kawo salama ga mu mutane. Wannan lokacin bisa ga zaman rayuwarmu mu zama masu shiri, mu zama masu hikima, kuma mu zama masu ladabi. Wolfman ya ce kar mu fita. Maganar littafi ya koyar da mu cewa mu zama masu ladabi ga wanda suke shugabaninmu.
Sunana Samania Jerry Yalwa, na sani cewa iyayena sun koyar da ni cewa wannan kaunan shine babban abu wanda ya kamata Krista yayi kuma yana yi. Domin ko a churches namu sun nuna mana cewa irin wannan yanayin da muka samu kanmu duk wanda yake da bukata ya gaya musu. Church mu ta taimaka sosai, wadan sun fada har kuma mun tarakin din su zuwa church din har sun je sun samu kuma suna murna suna farin ciki. So gaskiya bamu samu shi da sauki ba, amma saboda yanda muna da kauna ma juna wannan ya taimaka kware da gaske.
Mafi yawan majami'u sun gudanar da sujadar Easter ta kafofin sadarwa ta zamani, yayin da limamai ke yin kira wa jama'a da su bi dokokin da hukumomi suka gindaya don kare kansu daga cutar coronavirus da ke ci gaba da yaduwa a Najeriya. Duk da shike ana samun waɗanda suka samu waraka daga cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Aishatu da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Lahadi ne Kiristoci a faɗin duniya suka shiga bikin Easter. Bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19. Da yawansu maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Krista ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus. Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican. Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiye tsakanin birananta, kuma ta tanadi dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus, duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa. Mutum 19 ne kuma mutum 2 ne suka mutu. Amma jami'an gwamnati da ke fama da matsalar tattalin arzikin kasa da kuma karancin kayan aiki na ta kokarin daukar matakan kandagarki game da cutar. Gwamnatin rukon kwarya da ta karbi mulki shekara guda da hambare shugaba Umar Al-Bashir ta kafa dokar hana fita na sa'o'i 12, ta rufe makarantu, jami'o'i da club-club da kuma hana taruwa na mutane da yawa. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato OPEC da masu alaka da ita sun cimma wata yarjejeniya a jiya Lahadi, inda suka amince su rage yawan man fetur da ake sarrafawa a duniya daga ganga miliyan 9.7 tun daga 1 ga watan Mayu domin daga darajar farashin wanda ya yi kasa sanadiyar annobar cutar coronavirus. Wannan yarjejeniya an cimma ne a tsakanin kasashe 23 da suka tattauna a taron da suka yi ta yanar gizo 'yan sa'o'i kafin fara makon kasuwancin mai a duniya. Darajar farashin danyen mai na Brent ya fadi zuwa dala 30 a watan da ya gabata, inda ya jefa kasuwar man Amurka Shell cikin wani hali tare da kasafin kudin kasashen da suka dogara kan kudin man.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To a Najeriya, inda majalisar wakilai ta gayyaci jakadan kasar China da ke Najeriya don ya yi ƙarin haske dangane da wasu hotunan bidiyo da suka karaɗe shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna yadda ake cin zarafin 'yan Najeriya a ƙasar Sin. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi wani ɗan Najeriya da ke zaune a ƙasar ta China, Alhaji Nasir Abubakar, inda mai ƙarin bayani kan abin da ke faruwa.
Abin da yake faruwa, akwai wani hotel ne da ake kira Yuyan, yana nan bayan Dongyu Hotel a nan Lujinlu a Gwando. A nan ne a ga wasu waɗanda ake ganin suna da wannan, kuma su ne wannan yan yamarar. To sai suka gudu. Guduwar da suka yi shi ne su kuma gwamnatin China take tunani kamar ta Gwando da Fosan. Tara ba ta san cewa yanzu ka ga wani ɗan Afirka ne ya yi wannan abin, kuma da wa za su yi mu'amala da wa. To wannan sai ya sa aka yi kwarantayin ɗan kowane ɗan wani foreigner wanda ba ɗan China ba. In ma kana auren 'yar China za a ɗauko ka za a kai ka ga hotel ɗinka. To haka aka yi musu, kuma za a baka abinci da safe da rana da daddare da fruit. Kullum za a zo sau uku a gwada temperature, ka ɗauki test da sun da za a yi da sauransu. Wasu 'yan African sun ki ba da haɗin kan abin da gwamnatin China take so ta yi, ta ga cewa ta tattare su waye suke da wannan cutar, waye ba shi da ita, domin su magance ta kamar yadda suka magance ta ga 'yan ƙasarsu. To wannan shi yasa sai aka, duk in mutum zai je ya hau bus ko zai sai wani abu sai a hana shi, sai a ke sayar masa. To wannan in yai mutum dole da kanshi zai kai kanshi. Su kuma waɗannan abin da na san cewa mafi yawanci inyamurai ba su da passport. Za ka gama shi wannan consular general ɗin ya je yana cewa ina in Najeriya ka gansu suna da yawa, amma passport uku kawai ya karba daga hannun su authority ɗin. Dalili saboda da yawansu ba su da passport da suke zaune a China.
Saboda haka wanda ke da passport kuma ya ba da haɗin kai ba matsala kenan.
Hotel za a kai fa mutum a ajiye shi, a baka abinci da safe da rana da daddare, ana murtun mutum kwana 10. Dalilin waɗannan waɗanda ba su da passport, in suka je za a je hotel ina passport ɗin, babu aiki, tunda dole sai an yi rijistar mutum a hotel na cewa wane ne ɗan ƙasa kaza ga passport ɗin shi. In aka yi haka an gane cewa wane da wane ba su da passport, to kaga dole a tattara su a dada su gida.
Alhaji Nasir Abubakar kenan, waɗannan Najeriya da ke zaune a ƙasar China. A Najeriya har ila yau, alƙalman waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus na ci gaba da ƙaruwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aiko mana.
Rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke daƙile cutuka masu yaduwa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa an samu ƙarin mutane 5 masu ɗauke da wannan cuta a Najeriya, da adadin masu ɗauke da cutar ya tashi daga 318 zuwa 323. Jihohin da aka samu sabbin masu ɗauke da cutar ne sun haɗa da jihar Lagos, inda aka samu mutum 2, sai Kwara mutum 2, da kuma Katsina aka samu mutum 1. Yanzu haka dai sabon ƙididdiga da cibiyar ta fitar ya nuna cewa kimanin mutane 5,000 ne aka gwada su domin tantance su ko suna ɗauke da wannan cuta, yadda aka tabbatar da 323 daga cikinsu an sallame 85 da suka warke, sai kuma guda 10 da suka rasu. Jihar Lagos dai har yanzu ita ce kan gaba cikin jihohin da tafi yawan masu ɗauke da wannan cuta, inda take da mutane 176, sai birnin Abuja mai 56, sai jihar Oshun mai 20, a yadda jihar Edo ke da mutane 12, sai jihar Oyo da ke da 11, a yadda jihar Ogun ke da mutane 7, jihar Bauchi yana da mutane 6 tare da jihar Kaduna, a yadda jihar Akwa Ibom da Katsina kuma ke da mutane 5. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da dokar ta bacin da gwamnatin kasar ta kafa a fannin kiwon lafiya, wacce ta fara aiki a jiya Lahadi 12 ga watan Afrilu zuwa 11 ga watan Yuli, a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar COVID-19. Cutar da tuni ta harbi mutum 500 tare da halaka wasu 11 daga cikinsu a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Dan majalisar dokokin ƙasa Idrisa Maitaji ya yi wa wakilinmu Sulaiman Mulu Barma ƙarin bayani kan wannan doka.
Kwanakin bayan ka tunani, shugaban ƙasa ya ɗauki ƙuduri wanda ya ce za a ita birjan sanitaire.
Na'am, dokar ta ɓace kenan a fannin kiwon lafiya.
Bala da kenan, duk abin da ya faɗi a wannan lokaci wanda bai kamata a yi ba, dama kwana 15 ne an kai karshen shi idan duk da mun koma zaman majalisa ala tilas sai an yi shi a fuskar doka shine yanzu mun ka samu mun ga mai da shi ya zan aya ta doka ya zan dindindin a cikin kasar Niger doka a zaman wata uku
wannan na nufin kenan harkar nan ta annobar corona virus ta tsananta kenan
kadiba din lokacin da mun ka fara wata wancan mutum guda ne an ka samu yau gashi kamar akai tsawon wata guda an kai mutum 448 kenan muna ganin abin kare yaduwa na shike yi din da shina kare yaduwa kenan gwamnati ta dauki matakin ne na kariya
talakawa da dama na ganin wannan doka da aka kafa ta dokar tabaci ita dushen su na nunin gwamnati ta kudura aniyar hana wa jama'a zirga-zirga ko kai da kawo daga wannan gari zuwa wancan ko kuma daga wannan unguwa zuwa wancan
wannan ciwo ka dame ba ni jira an ka same shi ba kawo shi na anke kenan duk ana ganin din duk an kace ana taya ana hudda da mutane ko da nan yamma mutane sai ta tsaye da ko da mutane su tsaye wani wuri ana ganin mutane da ita za su kawo nan ciwo nan kenan dole ai ta ka san a dijin da kamata ayi wannan abu a samu a rike shi kada su samu shi a cikin kasar Niger duka ba daya
wato ta wani bangare dokar na nufin kamar za a taba yancin walwalar jama'a
ana kiyaye da abinda droit de l'homme ce ana kiyaye da shi ba takura ma ɗan ƙasa ne ba
dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Idrisa Mai Daji kenan to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai kawo kashi na ƙarshe na wannan karo game da batun da kaddamar fili tsakanin ƴaƴan marigayi Inuwa Adamu da Awwal Jatawo. Kuma zauna zaman jiran kammala binciken da hukumar EFCC take yi kan batun. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi da Hashim Gumel. Idan watakila wasu daga cikin masu sauraro yau suka fara sauraron shirin muna kan batun gadan wani dan kasuwa ne mariga Alhaji Inuwa Adamu wanda ya bada jinginar kadarorin sa cike har da wani fili dake unguwar Sabuwar GRA a Bauchi tun farko dai bayan rasuwar sa bankin First Bank da marigayi Inuwa Adamu ya bada jingina da amsar lamani ya kira iyalan marigayin inda ya damka musu takardun kadarorin da suka hada da wannan fili da ake takaddama akai Bayanin da iyalan marigayin suka baiwa ciki da gaskiya shine bankin ya ce gabanin rasuwar marigayin ya biya lamanin dan haka kadarorin sun zama na gado masu neman gadin sun garzaya Bauchi daga Gombe inda suka gano har ma an gini a filin wanda hakan ya jawo doguwar takaddama da kuma neman sasantawa da wanda ya gini a filin wato Awwal Jatawo wanda shi ma ya bayyana wannan fili shaidinsa na mallakar filin ta hanyar da ta kamata Lamarin da ya kai ga marayin shigar da korafi ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC wanda da yardar Allah a yau zamu ji halin da ake ciki game da batun binciken da hukumar ke gudanarwa a makon da ya gabata mun kawo muku martanin fitaccen dan siyasan nan na jihar Bauchi Awwal Jatawo wanda ya zargin ma ba mamaki abokan hamayyar siyasa ne ke neman amfani da magadan wajen bata masa suna da ya dade yana ginawa ya kuma tabbatar da cewa hukumar EFCC ta neme shi kan batun inda har ya dauki shaidinsa na mallakar filin ya je aka yi zama da dukkan bangarorin bayan da muka ji ta bakin Awwal Jatawo wakilin mu Abdulrahman Muhammad ya jiyo mana ta bakin jami'in hulɗar jama'a na hukumar EFCC reshen jihar Gombe wanda za ku ji kamar haka
sunana Bello Bajoga jami'in hulɗar jama'a na hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC shiyar Gombe to lallai muna sani da batun wannan fili akwai korafi da muka samu na bangaren su masu kara da hannun lauyan su sun rubuto mana kuma tuni jami'an mu ba su yi kasa guyo ba suka fara daukan matakin da ya dace a wancan lokaci har zuwa yanzu kuma akai ake an yi abin da ya dace wanda su bangaren wanda suka yi kara suna sane da irin na kokarin da ita hukumar mu ta yi na gayyato waɗanda duk abin ya shine abinda
su
yake faruwa
magadan nan korafi akan me suke yi akan wannan korafi nasu
to kamar yadda ka fadi shine na to in ka tarwata an tarkice kuma ko sabani ko korafi zai zanto wani abu ne tsakanin mutan bangare guda biyu kuma su kara da wanda ake kara wanda mu kuma a hukumar yau fito nan ba bakon abu bane mun saba ganin cases din waɗannan wannan karamin ma case ne kuma kwatanta da irin cases din da muke gani na ko shi bangaren abin da shafi line musamman a nan yankin Gombe da Bauchi wanda hukumar mu karkashin jagorancin shi shugaban shi a din da Mike Watkins karkashin jagorancin shugaban ta na riko na kasa Malam Ibrahim Mustafa Mabu bangare ne wanda muka ba da karfi muka ba da azama don ganin irin cases din da ke faruwa a bangaren abin da shafi a rigido na abin da shafi filaye a yankin Gombe da Bauchi to sun kawo matsala ne kara ne akan abin da shafi fili kuma kamar yadda na gaya maka in dai kara ne to zai zanto akwai mai kara akwai wanda ke kara kuma dukkan su mun kira su mun ji bahasin su kuma mun saurare su muna nan muna tattara bayanai insha Allah za mu yi abin da ya dace a lokacin da ya dace
kama bangaren su masu kasa da sapio na jihar Bauchi kaman su wane ne suka bayyana a gaban ku
eh ba ma so wato duk abin da ke ake abin da yake nake idan ba da ba dan ku dan jarida wace dan al'umma bane wanda wata kila kafin yau kun yi magana da wasu kar a ji shi wata bangaren mu a ji an nemi amma ba mun magana ba da ba za mu yi magana ba amma saboda kima wannan gidan radio da irin sakon da yake isa mu al'umma shi yasa muka yi magana amma abin da ke son ga muka Abdulwahab ba komai bane abin da yake karkashin bincike muke magana domin wata maganar wata rana akan kawo tsaiko a irin binciken da muke yi haka idan muka gama lokacin da sauran al'umma za su ji za mu sanar don kai ka sani a lokuta da yawa mukan bada press release akan abubuwa da yawa kuma kai ma in abu ya wuce maka duhu a abin da ya shafi hukumar mu a gidan radio ku kuna bincike muna ga muka amma wannan karon ba na sani ba ambaci sunan wane da wane cewa su muka yi gayyata akan abin da ya shafi amma in lokaci yayi za mu sanar insha Allah amma dai ina mai tabbatar maka su wanda suka yi kara sun san irin mutanen da aka gayyata don sai
to wannan batu kusan da a ce an yi kokarin asasanta su ta hanyar lalama ba tare da an kai ga hukuma ba wanda su kuma hukumar ku ta so ta yi wannan haka ne
eh ai shi da mun kace in yazo a irin wannan yanayi kaga tukunna kamar yadda kace ka ce filin magada kenan in filin magada ne asalin wanda ya gaji fili asalin mai fili kenan kaga yaro to mafi yawanci abin yazo da irin wannan ne ta din sometimes akwai room da ake bayarwa na ayi sasanci din ana yi ba ba kuma bane mu ma hukuma muna yi ba hukumar mu kan yi irin wannan ya kama akwai abin da kuma in bai kama ba za a yi hakan ba mu kaidan mu mu yi bincike idan muka bincike muna da inda muke kaiwa gaba wanda in ta ga ya dace na sai sasanci ita ba to ko magana gaban kotu take wata rana kan yi sasanci a wajen kotu ka san ko mu take sai ka kai tara wata rana yi shin bi ko zaka ci a ce amma ka bi ko ku je ku sasanta in bai wata nan ku dawo gaban kotu to wannan ba babban abu bane in haka ma ya kasance da akwai wannan kofar
ganin dai cewar ba ku kammala gudanar da bincike ba kamar yadda ka faɗa kenan yanzu a ina abin ya tsaya
eh muna nan muna kan bincike yana nan yana matakin bincike amma bincike yayi nisan da insha Allah muna dab da kammala shi kuma muna kammala shi za mu yi abin da ya dace insha Allah so sosan irin namijin kokarin da aka yi kuma haka bada na kai maka ba komai bane za mu fito mu gaya wa mutane cewa gashi nan ga matakin da inda aka fito ga inda ake ba komai bane saboda wani abin in ka kawo zai kawo maka kamar angulu a cikin yadda kake binciken ka amma mu hukuma ce wadda muke wakiltar kasa da yan kasa za mu yi adalci ya daina gwargwado za mu bi hakkin mai hakki duk wanda yake da korafi kuma za mu saurare shi kamar yadda doka ta tanada kamar yadda ta ba mu dama wannan shine abin da nake so mu ba tabbatar wa masu sauraro da waɗanda suke da ainihin koke ko korafi game da shi wannan kara
to daga karshe to ina shawaran ka akan wannan al'amari har ya zuwa ga lokacin da za ku yanke hukunci a kai
shawara shine a kara hakuri kamar yadda aka yi illahi a ka dai mutum ya kawo mutum shi ya kawo karan shi ka sun yi hakuri ma ba su je suka same ku ba akan wannan magana duka ba tsoron ba mu wani abin da muke kofewa kuma mu
Na cewa hakuri maganin zaman duniya saboda haka zamu yi hakuri mu jingina wannan batu a yau domin barin hukumar EFCC ta kammala binciken ta sannan mu sake dawowa domin sanar da ku masu sauraro sakamakon binciken da kuma hukuncin da hukumar ta yanke godiya ta musamman ga dukkan bangarorin da suka bani hadin kai ga wannan shiri yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku Abdulwahab Muhammad da Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya
Wagida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga labarai a takeice
A jiya Lahadi wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci yayi gargadi akan abin da ya kira babbar kasadar yuwar dada yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullun ran 1 ga watan Mayu kamar yadda shugaba Donald Trump yake kokarin yi An sallami Prime Minister Britania Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shi'umar cutar nan ta coronavirus a dakin kula da masu tsananin ciwo to amma ba zai koma bakin aiki nan take ba a cewar wata sanarwa daga ofishin Prime Minister sanarwar ta kara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa dake wajen gari bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take daukar ƴan Afrika a birnin Gwangju dake kudancin kasar biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona tana mai cewa tayi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci a jiya Lahadi ne kristoci a fadin duniya suka shiga bikin Easter bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19 da yawan su maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Krista ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiyen tsakanin birananta kuma ta tanadi dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa
wasu an ruba kidi abin da ya so kake nan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin za mu da din Aisha Tisle wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Chiba Hero Dejune da hada shirin ni Muhammad Lalo ne ke cewa a kasance lafiya
Bonjour, au micro Idriss.